sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar, to sai su daddangula voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki, muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim ba mu kanun labarai.
To jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiran da a rika ƙara kuɗin da ake kasafta mu bangaren tsaro da dala biliyan 54 kowace shekara. Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya yi bikin zagayowar ranar haihuwarsa karo na 93 tare da kawar da duk wani tsammanin cewa zai yi murabus ko daina takara. Sanan chairman din kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin leken asiri na tsaron ƙasa ya ce bai ga wata shaida ba ta tuntuba marar dacewa tsakanin hadiman Trump da Rashawa.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa kotu ta daure wata dilaliyar kwaya har na tsawon shekaru 10.
Cikin katon ne ake zuba kayayyakin sai a sa katon guda biyu ga kwaya, amma a cikin zahiri sai ga tamfofi.
A can jihar Niger ko yan sanda ne suka yi nasarar kayan masu aikata ayyuka a sha har su 104.
Mun kuma kwato wasu bindigogi guda 12 ta wannan bodin nan na babana, an shigar da su daga jamhuriyar Benin, aka shigo da su.
Sannan za muna dauke da shirin Aliyu Mustafa Sakwato a kan za ku ci gaba da fafatawa da ake akan mulkin kasar Kamaru. To amma fa duk waɗannan sai kun ci ga kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiran da a rika ƙara kuɗin da ake kasafta ma bangaren tsaro da dala biliyan 54 kowace shekara. Ya ce wannan ƙarin da kashi 10% zai zama babban al'amari, kuma wani sako ne zuwa ga duniya na tabbatar mata da ƙarfin Amurka da ingancin tsaronta da kuma naciyarta. Da yake jawabi ga gwamnonin jihohin Amurka a fadar White House, shugaba Trump ya ce dole mu tabbatar cewa gwarazan sojojinmu maza da mata suna da kayan aikin da suke bukata don tsorata duk wani mai son janyo yaƙi, kuma muddin aka buƙaci su shiga yaƙi da sunanmu, to abu guda kawai za su yi, wato nasara. Sabon shugaban ƙasar ya ce ya kamata Amurka ta a ta bakinsa sake maimaita nasarorin da ta yi a yaƙoƙi. Yana mai nuni da yadda a lokacin da yake ɗan samari a shekarun da suka gabaci yaƙin duniya na biyu, Amurkawa kan yi alfaharin cewa ƙasar ba ta taɓa shan kashi ba a yaƙi. Ya ƙara da cewa yanzu kan san ba mu cin yaƙi, san ba mu yin nasara. Ya ce ya kamata a yanzu mu shiga yaƙi don mu yi nasara. San ba mu yaƙi don nasara. Ya kamata mu shiga yaƙi don mu yi nasara. Ko kuma kar ma mu shiga yaƙin sansam. Trump ya ce zai zayyana abubuwan da zai fi ba su fifiko wajen kashe-kashen kuɗi dalla-dalla a wani jawabin da zai yi ma Majalisar Tarayyar Amurka da yammacin gobe Talata. To amma ya ce babban kasafin kuɗin headquarters tsaron Amurka ta Pentagon zai iya sa wato sake farfado da rundunar sojin Amurka wadda ta tagayyara.
Shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe ya yi bikin zagayowar ranar haihuwarsa karo na 93 tare da kawar da duk wani tsammani cewa zai yi murabus ko kuma ba zai tsake tsayawa takara ba. Idan na ga cewa ba zan iya ci gaba, zan gaya ma jam'iyyata saboda a sauƙaƙa mani. Abinda ya gaya ma kafar yaɗa labaran gwamnati ta ZBC TV kenan. To amma zuwa yanzu ina ganin ba zan iya cewa haka ba. Yawancin mutane na ganin haƙiƙanin gaskiya babu madadina. A gare su babu wani magajin da zai samu karbuwa, musamman karbuwa irin tawa. Kalami na ƙarshe na iya zama gaskiya, ganin cewa babu wani fitaccen jagoran 'yan adawa a Zimbabwe a halin yanzu. To amma shekarun shugaban na nuna cewa ko ba dai ko ba jima dole ne mutanen Zimbabwe su nemi wani sabon shugaba. Kuma tuni ma fafatawa gadar sa ta zafafa a jami'ar tasu ta Zanu GF mai mulki. Akwai bangarori biyu da suka fito baro-baro suna gugurmaya kan mukamin na shugaban kasa, wato Generation 40 ko kuma G40 da kuma Tim LaCosta Generation 40, wanda ke nufin matasan da ke cikin jami'ar na da alaka da matar shugaban kasar Grace Mugabe, a yanda kuma Tim LaCosta ke goyon bayan mataimakin shugaban kasa Emmerson Mnangagwa.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Chairman din kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin leken asiri na tsaron ƙasa ya ce shi fa bai ga wata shaida ba ta tuntuɓa marar dacewa tsakanin jami'an yakin neman zaben Donald Trump da jami'an leken asirin Russia, kuma babu wani shiri na faɗaɗa binciken da ake dab da farawa. Ba za mu shiga aikin bita da ƙulli ba, a cewar ɗan majalisar tarayya David Nunes ga manema labarai jiya Litini. Dan jam'iyyar Republican din shi ke jagorantar ɗaya daga cikin kwamitocin bincike uku da majalisar tarayyar Amurka ta kafa da zummar sanin ko akwai wata alaka tsakanin Trump da Rashawa. To amma yayi watsi da kiran a faɗaɗa wannan binciken. To sai dai kuma dan jam'iyyar Democrat mafi matsayi a wannan kwamitin, dan majalisa Adam Schiff daga bisani, ya ce har yanzu ba a yanke shawara ba kan ko hadiman Trump da jami'an Rashawa sun yi tuntuɓar juna yayin yakin neman zaben shugaban ƙasa na bara. Yan majalisa na dattawa da wakilai na nazarin sakamakon binciken hukumar leken asirin tsaron ƙasa kan ko Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasa da zummar taimaka ma Trump ya yi galaba kan Hillary Clinton, tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka.
Sojojin Iraki da ke yaƙi da ISIS sun isa wata muhimmiyar gada a cikin birnin Mosul, yanda suka ƙara dannawa a himmar da suka fara tun mako guda da ya gabata a fafatawar ISIS daga sashen yamma na birnin. Jami'an sun ce dakarun gwamnati na iko da wani sashi, wato sashin da ake kira gada ta hudu ko kuma gada da ke ƙuryar kudu a tsallaken kogin Tigris. Yakin da ake yi a Mosul ya yi matukar lalatawa ko kuma rushe dukkanin gadojin kwata-kwata, amma sake samar da mahaɗa bisa kogin ba zai ba da damar jigilan sojoji da kuma kayan aiki ba. Yayin da yakin na yammacin Mosul ke ƙara tsananta, akwai damuwa kan makomar farar hula da ke wannan wuri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa akwai matsalolin jin kai a yankin, ta yadda jami'ai ke fuskantar ƙarancin abinci da man fetur da kuma magunguna. Da yawan farar hula sun gudu ne zuwa yammacin Mosul bayan da aka tilasta musu barin gabashin birnin, wanda sojojin Iraki suka kwato bayan fafatawa ta tsawon watanni uku da aka fara a watan Nuwamba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun hukuncin da mai shari'a Kadiri na babban kotu Abuja yanke wata dilaliyar hodar heroin, wato Hajiya Iyabo, wadda ta yi yunkurin kaiwa kasar Saudi Arabia amma aka kama ta a nan Najeriya. Ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Karshe alkalin babbar kotun tarayya Justice Kadri ya yanke hukuncin ɗaure matar nan Hajiya Biniyo Basira Iyabo da ta yi niyyar tafiyar hajjin bara ta jirgin daular Larabawa Emirates daga filin saukan jiragen sama na Abuja, wacce ta haɗe hodar Iblis mai nauyin gram 931. Tun kama matar bara da ta yi niyyar isa da hodar Iblis ɗin Madina da jami'an hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi NDLEA suka yi, aka gurfanar da ita gaban kotu. Mai shari'a Kadri ya yanke hukuncin ɗaurin shekaru 10 da aiki mai tsanani ga Iyabo, musamman ma bayan duk tambayoyin da aka yi mata ba ta yarda ta faɗi waɗanda suka tura ta da hodar ko dillalin hodar ba. Kwamandan hukumar NDLEA na filin jirgin Hamisu Lawan ya nuna farin cikin wannan hukuncin da ambatar wasu dabarun da dillalin ƙwaya ke bi.
Kafin a kai ga mawar wannan, abin da ke faruwa shine cikin katon ne ake zuba kayayyakin sai a sa katon guda biyu ga ƙwaya, amma a cikin a zahiri sai ga tamfofi. Kullum za su rinka wannan ƴan dabarun, to amma kullum muna faman tunani da kuma training. Wannan shine ina ganin babban ginshikin madogarar cin nasararmu.
Wannan ya nuna kenan duk wani mai yunkurin yin wannan in dai zo wajen ku yana garajin za a iya danke shi.
Madam ai Bahaushe ya ce in kwana 10 ne naka ko fara ɗayan nan watan nan shine.
Wasu kasashe suna kashewa nan take wanda suka kama da irin wannan amma har yanzu gashi ana samun mutane masu wannan dabiyar.
Matsalar shine wasu ba sa ma fahimtar ina duniya ta dosa. Ɗaya kenan. Na biyu wasu kuma abin da yake faruwa shine ana gaya musu ƙarerake. Za ka gansu da wasu ƴan kullakulla na cewa ba za a kama su ba.
Kamar wasu layu ko gura yake nan.
Eh ba ai sai layu ba ai ka san canfe-canfe saboda kowane irin yanki da irin nasa dabarar. So wasu iya abin da za a gaya musu kenan sai su dauka duk maganar kenan. To amma daga baya sai abin ya wargaje.
Hukumar Alazan Najeriya na hakon ta bullo da bada lasisi ga kowace jiha da hakan zai sanya ka'idoji na tantance kowane maniyaci don gujewa taka doka a Saudiya da kuma tabbatar da kare haƙƙoƙin alazan bisa kuɗin da suka biya. Dama hukumar ke kula da kamfanonin jiragen yawo da su ma kan samu kasan alazai 10,000 duk shekara. Ga abin da shugaban hukumar barista Abdullahi Muktar Muhammad ke cewa.
Mu tsaya akan huruminmu na masu yin doka da kuma sanya ido akan yadda ake tafiyar da aikin haji. Dukkan wanda zai aikin haji a Najeriya ko umra dole ne ya zamana cewa kuma alazai ta ƙasa ce ta bashi izini wato lasisin yin haka. Shi kuma lasisin nan yana da nashi ka'idoji da sharuɗoɗi, yana da nashi farillai da sunnoni da mustahabai wanda yake dole ne jaha ta bi. In ta saba musu akwai hukunce-hukunce wanda za a yi mata ladabi akai. Akwai kuma dokokin da ke tafiyar da aikin haji da umra a Najeriya. Mun gaje shi daga shugabanninmu da suka gabata. Aka gyara shi, aka tura shi ma'aikatar shari'a, yanzu aka maida shi doka. Turanci ake cewa gazetin. Wanda ya saba abin da ke cikin wannan ana iya gurfanar da shi gaban kotu a masa hukunci akan wannan sharuɗa da ke kunshi a cikinsa.
Masu shari'i na ganin Hajiya Iyabo ta tsallake rijiya da baya da aka gano ta tun a Najeriya don Saudiya kan yanke hukuncin kisa ne ga irin wannan laifin. Nasura da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Dokar asha kwaya. Kwaya ko ba ta da kyan.
To a can jihar Niger Najeriya kuma jami'an 'yan sanda ne suka yi nasarar kayan barayin shanu da na mutane da kuma masu garkuwa da su. Da kuma masu garkuwa da mutane ga Mustapha Nasir ba tsaye da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu nasarar kama mutane 104 a cikin wannan watan da ake zargin suna da hannu a ayyukan kisan jama'a da satar shanu da kuma yin garkuwa da mutane da ake yi a jihar Niger. Ko a cikin watan da ya gabata ma 'yan sandan sun kama kimanin mutane 200 da ake zargin suna da hannu a irin waɗannan laifuffuka a jihar Niger. A wani taron manema labarai Amina kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya ce sun samu nasarar kwato tarin makamai daga hannun waɗannan mutane da aka kama a ciki har da wasu bindigogi guda 12 da aka shigo da su daga ƙasar jamhuriyar Benin kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Sannan mun kuma kwato wasu bindigogi guda 12 ta wannan bodin na babana an shigar da su daga jamhuriyar Benin aka shigo da su. Akwai kananan makamai kuma pistol wanda aka kera na gida nan guda 4.
Wannan bindigogi da kuka ce kun kama kan iyakar Najeriya da Benin. Ainihin a hannun 'yan Najeriya ne aka kama wa'annan bindigogin koko 'yan kasar Benin ne aka kama?
A hannun 'yan Najeriya sun tafi can sun je sun siyo su sun kawo.
Kuma an kai su kotu mutane?
Duk suna kotu su ma yanzu. Rahoto muka samu cewa ai ana bi da makamai ta wannan bodan. Ta wannan hanyar sai muka tura ma'aikatanmu muka tara wannan wajen.
Su a cikin wani bangaren laifi aka sa su? Bangaren masu safarar makamai koko 'yan bindiga ne?
Za mu dai ce 'yan bindiga ne wa'annan.
A lokaci guda dai kakakin 'yan sandan Bala Elkana ya ce sun kwato shanun sata guda 672 daga hannun barayin shanun.
Shanu kuma guda 672. Allah ya ba mu samun kwato su hannun barayi.
A halin da ake ciki dai kungiyar Fulani ta Miyetti Allah Kautal Hore a Najeriya ta ce ta gamsu da kokarin jami'an tsaron na kokarin kawar da bata gari a tsakanin al'umma. Shugaban kungiyar na Miyetti Allah Kautal Hore a Najeriya Alhaji Bello Badejo ya ce a halin da ake ciki suna nan suna kokarin wayar da kan matasan Fulanin akan mahimmancin riƙe al'adunsu na kwarai da suka gada tun daga iyaye da kakanni.
Duk al'amura wa'anda suke damun Fulani a yanzu hada daga satar hada kuma daga ainihin maganan wato daukan mutane kidnapping da sauran dukkan wasu aikata laifuffuka da sauran su ni na ta'allaka na daura laifuffukan gaba daya ga ainihin waɗanda suka saki al'adun su
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
kaji tambura na mai kaji maya irin kidin ga maya ne ka san kida na yan sanda
To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma muna agogwa ce karfe 12 na tsakar dare da minti 15 ga kuma shirin mu na gaba
tsaka mai wuya
wani wanda yake shugaban ofishin zabe mutumin gwamnati ko ma'aikacin gwamnati
batun da yawa mulki zan ga maka cewa eh ya dade akan ɗan Kamaruna son shi ne
ga Najeriya nan ai takarda kwaya da yake baka ka shiga ɗakin zabe ka soke wanda kake su su Niger su Mali Senegal gashi dai kasashe dewa yau ana wannan kamar sun kasa yin wayannan
kowane kasa da nashi doka ana mukullin kasar bai ba mu wannan izinin ba
a koyaushe idan taron Afrika ne taron duniya ne tun da aka gayyaci shugaba Maduro ji zaka ganshi amma sai aka waye gari wannan idan ban da ya zauna cikin wannan ramin nashi ba wani abin da ya dame shi
ya manyanta bayan da zai active kamar yara
jama'a sanin ku da huta mun ji dadi da kuka samu damar cakuwa wannan shiri na mun yau na tsaka mai wuya Wai me yasa ƴan bangaren masu magana da turancin ingilishi na ƙasar Kamaru ba sa kaunar mulkin Paul Biya ne?
Ni ne Suleiman Ibrahim daga Baminda. To game da wannan mulki shugabanmu nan da gaskiya ba ma jin dadin wannan mulkin sa. Saboda ba cin gaba ta gefen mu mu ɗan turanci an aje mu gefe ba mu da uncin kanmu ba mu da ruwa mai kyau ba mu da hanya mai kyau ba an manta gan mu saboda mu ba ma cikin wannan fatin gwamnatin sa to amma cin gaba kam gaskiya fi sabilillah ba mu da shi ta gefe mu
Alhaji Marko daga Bertuwa eh shugabancin Paul Biya mu tunda muka zo muka samu ana zaman lafiya kun da yake akwai rashi amma tunda yake ana zaman lafiya muna gode wa Allah kuma mulki na Allah ne Allah ne ya saka shi Allah ne zai cire shi
Kasar Kamaru sassa guda biyu take da su akwai gefen masu magana da harshen Faransanci akwai kuma masu yin maganar da harshen Turanci Ingilishi wannan kuma ya faru ne a dalilin yadda Turan da suka yi wannan ƙasa mulkin mallaka suka karkasa ta tsakanin su a yan kwanakin nan watakila kaji wasu ƙorafe-ƙorafe da yawa dake fitowa daga bangaren su masu Turanci Ingilishin dake wannan ƙasa ta Kamaru inda suke korafi wato akan abubuwan da ke faruwa da su a karkashin mulkin Paul Biya din suna cewa wai an take musu wasu hakoki nasu kamar da ba su damar su ma su yi tasiri a mulkin kasar ta Kamaru yanda muguwa bayan shi shugaba Paul Biya ke ganin yana yi wa kowa adalci to ko bayan maganar yanki wata magana da ake yawan ji tana fitowa daga Kamaru ita ce maganar cin hanci da rashawa wacce kasashen Afirka da dama kamar yadda muka sani suna fama da ita to amma bayan wannan ma a can Kamaru din musamman akwai magana yawan duke da shi shugaba Paul Biya din yan mallaka wacce ya tara a lokacin wannan mulkin nashi na shekaru 35 da yayi shi yasa a yau a kashi na uku na muhawara da muke ji ana tafkawa tsakanin Alhaji Rilwanu Sharubutu na jam'iyyar mai mulki ta shi Paul Biya din wato jam'iyyar RDPC da Alhaji Sani Yaro mata Hausa na jam'iyyar Adawa ta MS zamu tashi ne daga tambayar da muka yi shi jigon jam'iyyar ta Paul Biya game da maganar dukiyar nan ta shugaba da zuwa da sani ya ce sun dade suna son su ji abin da ya mallaka bai ba a sani ba har yanzu me yasa ake rufin asirin abin da ya mallaka ne ku da kuke cikin jami'a kun san abin da ya mallaka Alhaji Rulwani
ba wata abin da ya mallaka ba tunda wannan doka tunda aka fade shi ba kawo shi ba kamar yanzu da ake ce da centralization
ba kawo shi ba bai
ana yi ne kadan ana yi ne lokaci kamar wata rana yayi diskuri yace ku sani cewa demokrasin Kamaru jinjiri ne yana girma ne kadan haye girma
amma ni Alhaji Rulwani na ga wani wuri da aka ce albashinsa ya kai pam na Ingila ya kai wajen 400,000 ko a wata ne ko a shekara ne ban sani ba amma dai an san yana daya daga cikin manyan attajiran shugabannin Afirka sannan yawa sannan abu na biyu da ake cewa an ce fa'in bayan Robert Mugabe ba wanda ya tsufan ba wanda ya dade yana mulki kamar Paul Biya a Africa shine na biyu
to batun salarin shi ne wannan ba zan taba sani ba tun da ban san yanda wannan yake tafiya
ba amma akwai amma mutane ba
sani ba shi ne yace fada yaki
da batun dade batun dade wa mulki zan ga maka cewa ya dade akan ɗan Kamaruna son shi ne
yawa yawa na ji dadin da ka kawo na magana
mutane mutane lafiya sai kuke son sa
yawa mai magana son nan son yawa son shi ne ake yi ko kuma dai shi yake tilasta kansa akan mutane
a bai tilasta kansa bai tilasta don zabe ake yi in an zabe kuma a kirga in an kirga kuma kowa na tafiya da kofin takardar zabe ya za a yi sun ce suna son a yi ya sunan shi ne na vote da da takarda ake kawai da hannu yanzu machine ne yake yi a tsore takin zabe
kowa na da shi yanzu da computer ake yi
da computer ake yin takin zabe kowa na da shi
to mu je Alhaji Sani ina jin ka
da nashi lamba
bayan da zaka kaje kai wani takin nan ta mai tambaya akan mutanen da suke kula da zabe a cikin kowane ofishin zabe
eh
abin da zai iya gaya maka idan ka dauki padin ka sannan ya nuna maka cewa dusu suke da ko ina suna da jam'iyyu ko to abin da su kansu wanda suke zuwa su duba zabe a cikin kasa wannan an yi ta magana cewa a samu a gyara wannan wurin me ake Malam Mustafa a duk wani wanda yake shugaban chairman ofishin zabe mutumin gwamnati ne ko ma'aikacin gwamnati ne kajimin deko na biyu wa akwai wannan kudurin dokokin zabe kuma ice idan lokacin da za bude zabe karfe 8 idan 8 da minti 5 yayi sauran jam'iyyu wanda suke kula da gidansu ba su shigo ba shugaban wannan cikin ofishin je iya kowani mutum ya dauka ya saka shi a madadin su kaga wannan galibi abin da suke ma ba ɗan adawa kenan kafin mutum ka zo da mendar ka shan ruwa maka cewa ai ka riga kai lefti an riga an saka wannan wani zan zabe ne ai kaga wannan wani dubban da magudi da ke mai ya za a cewa an yi zabe da adalci wanda kowa zai aminci na uku yau ka dibi duniya an ce ana so a yi bulletin unique ku kasance a cikin takarda daya ko da shugaban kasa masu takarar zabe na wani a saka har yau sun ki yau duk duniya kowa a wannan ake ga Najeriya nan ai takarda kwaya da ake baka ka shiga ɗakin zabe ka soke wanda kake so su Niger su Mali Senegal gashi dai kasashe dewa yau ana wannan kamar sun kasa yin wayannan ka zo me sa suke yin wannan
to Alhaji Sha rubutu me yasa ba haka ne
to abinda yake wannan magana da yake fada wai so suna so a ci da su su prefect su prefect kuma gwamnati ne ba mu ki ba lokacin zabe su prefect bai zuwa ina zuwa dakata lokacin zabe su prefect ba su zuwa bare ma nan yi magana Alhaji Sa lokacin zabe su prefect ba su shiga ɗakin zabe ba su shiga sam suna jira ne an kawo abu a sam an kawo kun ga babin ku a ɗakin zabe ku dauko box din ku ka da rafar ku shi lokacin shi ke kara na gwamnati yanda yake ce an kanga ayi constitution ayi bulletin daya ayi kowane kasa da nashi doka ana mu kundin kasa bai ba mu wannan izinin ba kundin kasa kamaru bai ba da wannan cewa ayi haka ba watakila zuwa gaba za ya canja constitution din yayi wannan amma yanzu haka inda yake shi sa suke ta ce a canja constitution a canja kaza a yanzu hakan nan yanda yake haka yake kuma zabe suna sai cewa sun yadda kowane office din vote kamar makaranta da yake bayan gida nan mutum bureau 45 ne 45 nan kuma dole kowa ya saka mutum biyu zuwa 45 su ba su yin wannan
to
wanda za su ba su yin wannan ta da cewa yawa ba su yin wani bureau da akwai su wani bureau babu wani bureau akwai su wani bureau babu domin ba su da mutane
to
aka yi zaɓe aka gama in aka yi zaɓe aka gama karfe 6 na yi kowa sai ya yi sa'in takarda cewa wane ne ya ci akwai biron da suke ci akwai biron da mu muke ci akwai to ba su anan duk cikin kamaru ba su anan yanzu aka kawai kawai bai taba jin ma sunan partin sun din ba
ba sa zuwa
kaga ni
Alhaji Luwane ina so mu yi amfani da wannan dama ne mu ƙara wayar da kan mutane game da halin da ake ciki kamar da yake ba kullum muke samun irin wannan dama ba ɗaya daga cikin abubuwan da nake so ka yi magana akan shi shine cewa shi Paul Biya kullun yana kunshi cikin gidan shi cikin fada shi baya fita baya zuwa ko ina da kika ga ya fita kasashen waje ba ka ganin shi cikin harkokin saura kamar ko yana jin tsoron fitowa ne dan ko kada a yi masa juyin mulki ko wani abu ne me dalilin da yasa bai cika fita waje kamar yadda sauran shugabanni suke fita suna walawa bane
to ya kai amma zan ga maka wannan ikon Allah ne ya riga zama dotijo dotijo kuma bayan da zai yi ya dinga yawo kaman yara ba ga kwanaki duk shugaban kasa nan suka zo ba saboda ya riga manyanta bayan da zai active kaman yara
amma an ce yana fita hutu ai kuma ana kashe mankudan kudade wajen hutun da yake a kasashen waje kamar wanda ya je yucan kwanan ba ko wace kasa ce ko Sweden ce ko Switzerland ce ko
Sweden ne ji ne
ji
an ce ya je wata kasar turai ban san
dole zai duba lafiyan shi kamar na raga a kusa da tijo ne
Alhaji Sani me ta ka fahimta dalilin da yasa Paul Biya baya fita waje
abin da yasa kaga na farko idan ka dubi tsohon shugaban kasa ya yi siyasa wanda kowa ana cewa da ita wato democracy offensive wato demokrasiya ne wanda ina tafiya a koyaushe idan taron Afrika ne taron duniya ne tun da aka gayyaci shugaba Madouaye Jo za ka ganshi amma sai aka waye gari wannan idan ban da ya zauna cikin wannan ramin nashi ba wani abin da ya dame shi na biyu kuma idan kaga ya tashi ya fita to je kasashen waje ne kamar da muka yi magana a Swiss a zunna idan kuma da karamin kudi ake kashewa a asusun kasa ba shi sa kwanakin ba da yi dai aka nuno da ake mai zanga-zanga can fata-fata ka koro shi ya dawo na
to a gaishe ku malamai sannun ku da ake bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu rana a cewa mu dawo mu ci gaba da duba bangarori daban-daban na wannan kasa ta Kamaru da kuma tasirin shugaban nata shi Paul Biya akan rayuwar da kullun ta mutanen muna godiya ga bakin mu Alhaji Ruwan Sha rubutu na jami'ar RDP da Alhaji Sani Yaro matan Hausa na jami'ar Adawa ta UMS da kuma musamman wakilin mu Muhammad Awal Garba wanda ya taimaka mana ainihin wajen hada shirin nan a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sakuta a nan sashen Hausa murar Amurka a birnin Washington DC
to a gaida Aliyu Mustafa Sakuta da tawagar sa rana wato yau daidai wannan lokacin za a ji mu da wani sabon shirin kafin mu karkare kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe wanda shine labari labarai amma wannan kara ta kai ce
a takeice jiya Litini shugaban Amurka Donald Trump yayi kiran da a rika ƙara kuɗin da ake kasafta mu bangaren tsaro da dala biliyan 54 kowace shekara shugaban Zimbabwe Robert Mugabe yayi bikin zagayowar ranar haihuwarsa karo na 93 tare da kawar da duk wani tsammani cewa zai yi marabus ko daina takara Chairman din kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin leken asiri na tsaron ƙasa ya ce bai ga wata shaida ba ta tuntuɓa marar dacewa tsakanin Hadiman Trump da Rashawa. Sojojin Iraki da ke yaƙi da ISIS sun isa wata muhimmiyar gada a cikin birnin Mosul yayin da suka ƙara dannawa a himmar da suka fara tun makon da ya gabata. Wato fatattakar ISIS daga sashin yamma a birnin. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta yi watsi da buƙatar gwamnatin Trump ta a jinkirta shari'ar da ake.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa amma kafin mu tashi bari mu miƙa gaisuwa ta musamman ga mai sauraron mu yau da kullum wato Zaharuddin Muhammad mai gatari. Da amaryarsa Fatima Muhammad Adam wanda aka daura auren ranar Asabar din da ta gabata Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayar gabatarwa sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan John Ellison ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shiri